naman bakwai aiko mana.
A masallacin Al-Qaddafi ne shugaban kasar jamhuriyar Niger Alhaji Muhammad Bazoum da membobin gwamnatin Fara Minista Uhumudu Muhammadu da shi kansa Fara Minista da shugaban majalisar dokoki ta kasa Sani Umar da ƴan majalisun dokoki na kasa da manyan kusoshin gwamnatin kasar da jikadodin kasashen musulmi a jamhuriyar Niger suka larci sallallahi da alfitiri ta ƙarshen azumin Ramadan ta wannan shekara ta 2021 kamin hukumomin da jikadodin kasashen musulmi da gargada da kar suje masallaci da yaran kankana suka runtuma a fadar shugaban kasar domin masa barka da sallar ƙarshen azumin Ramadan tare da kiyaye matakan kariya na cutar coronavirus a garin birnin Gwanne dimbin musulmi ne suka halarci wannan sallar idin kamar haka
Allahu akbar
sani magabatan sun dauki magana domin kira ga jama'a da su ci gaba da yan addu'o'i domin Allah ya yayyawa kasashen mu musibar tsaro kamar yanda Alhaji Ibrahim Abbalele shugaban gundumar birnin Gwanne yayi bayani jin kadan bayan liman ya gama huduba da addu'o'i
kasan nan an ba dan ana roƙon Allah ba ba san ba inda ake aiki muna ba malamin godiya muna ba duka jami'an tsaron godiya muna ba duka al'ummar Gwanne godiya muna ba sarkan gargajiya godiya saboda su suka tsara wannan abubuwan da ya sa hankali ya kwanta lalle a nan Gwanne muna bakin goda kamar yadda ake faɗi an da ake tarzoma kowane lokaci to ciki ikon Allah an yi ɗan abin da aka yi amma yanzu dai lafiya ta sauka alhamdulillahi amma duk da wannan a sake tsaro a sake shiri saboda lokacin ne ya zo haka nan muna mu'abtaka da manyan ƴan uwanmu na kusa suna cikin matsala kuma ta shahe mu kuma duk duniya ne ma haka ne ba nan ba Najeriya kadai muna fatan Allah ya sauke mana wannan masifu da ta wannan kidnapping da kuma wannan ƴan Boko Haram da sauran ƴan jihadist wanda suke zama da sunan addini suna ɗauke mutane a masallaci suna kashe mutane a masallaci Allah ya ɗora mu kansu
su ma jama'a da dama da suka halarci wannan sallar sun yi farci game da ƙarshen azumin na wannan shekara ta bana kamar haka
sunana Muhammadu sallaka alhamdulillah mun gode ma Allah Allah kuma shehu mai ta muna da mu da shiga gurin mu da malaman mu kuma Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu albarka
sunana Muhammadu Murtada wanda aka yi sani da suna malam dan baba an yi sallah cikin yanayi na godiyar Allah sallah cikin kwanciyar hankali wannan abubuwa da suke faruwa suna faruwa daga yanayin rayukanmu muna roko ga al'umma karkashin hadin Allah subhanahu wata'ala da yace muna inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mutane Allah bai sake musu ni'ima da kwanciyar hankali da ya ba su sai in su suka sake makawunan su
bashir suzana
bashir gashi mun ga kato bisa jaki na wurin sallah muna ai musan ya kan gudanar da sallah
to yayi sallah da Allah ubangiji ya gura mana sallah lokaci yayi Allah bai mota mana kuma Allah ubangiji karba mota mana wata muzaka kuma da jakkan mu koyi sallah
a wurin sallar dai ɗan Najeriya da dama ne dake zaune a wannan iyakar da ta hada birnin Gwanne da Ilela local government suka tsallako domin sallar Idin tare da ƴan jamhuriyar Niger kasancewa a tarayyar Najeriya ba a ga jinjirin watan Shawwal ba a daren jiya kuma sai ya gobe Alhamis ne za su yi sallar ƙarshen azumin Ramadan Haruna Mamman bako na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin wannan jagoran Niger
Madalla a gaida Haruna Mamman bako da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar
kwana daya bayan ayyana nau'in annobar COVID-19 da aka fara ganowa a India a matsayin daya daga cikin abin da ke damun duniya Hukumar Lafiya ta Duniya ta sanar a jiya Laraba cewar nau'in ya bazu zuwa kasashe 49. Sabuwar damuwar Hukumar Lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya game da nau'in na B1617 na zuwa ne yayin da India ta samu adadin mutuwar mutane 4,205 daga annobar COVID-19 wasu sabbin alƙalimman kwana guda wanda ya ingiza yawan mutane da suka mutu a kasar ta yankin kudancin Asiya sakamakon annobar zuwa fiye da mutum 250,000 adadin mutanen India da suka tabbatar da kamuwa da COVID-19 yanzu ya haura mutum biliyan 23 bayan da ma'aikatar lafiya ta ba da rahoton sabbin kamuwa 348 da 221 a yau Laraba. Yaduwar sabuwar annobar a kasar da take ta biyu da yawan jama'a a faɗin duniya ya haifar da wani babban bala'i a can, inda asibitoci suke cike makil da kuma ƙarancin isasshen iskar oxygen don kula da marasa lafiya, tare da ɗumbin ɗakunan ƙona gawawwakin matattu da aka ƙirƙira. Masana sun yi amanar ainihin adadin waɗanda suka mutu ya fi na alƙalinman da suka bayyanar. Yanayin ya ɗau wani sabon salo a wannan makon, bayan da aka gano gawawwakin mutane sama da 100 suna yawo a kan kogin Ganges. Hotunan gawarwakin da ke shawagi a cikin kogin sun haifar da fushi da zato sun mutu ne daga annobar ta COVID-19. Har yanzu hukumomi ba su gano musabbabin mutuwar gawawwakin ba.
Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Musulmi 'yan ɗarikar Tijjaniya sun gudanar da bikin sallah ƙarama ta wannan shekarar a yau a garin Bauchi. An gudanar da sallar Idin ne a gidan jagoran Tijjaniya, Sheikh Tahir Usman Bauchi, inda mabiya ɗarikar da yawa suka halarta. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad.
Da misalin karfe 7 na safiyar yau Laraba ne, mabiya ɗarikar Tijjaniya daga ciki da kuma wajen birnin Bauchi suka yi turuwa zuwa gidan Shehin Malami Tahir Usman Bauchi domin gabatar da sallar Idul Fitr da aka gudanar da misalin karfe 9:30 na safiya a ƙarƙashin jagorancin Liman Malam Ahmed Tijjani Tahir Usman. Ya kuma shaida mini irin hudubar da ya gabatar.
Sakamakon
Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahota, to masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fare wada har gizi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin nan na Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu dauko kalaman dattawan siyasa a Arewa kan yanda suke duba yanda tsaro ko yanayin tarihin yankin ya sauya.
Arewa zumun ta samu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamfan.
Farko ga sarkin tafarkin Bauchi Alhaji Kabiru Dahiru.
Haka ne ele kaya maganan Allah bismillah. Kagare wannan kagarewa wuri ne mai al'umma na Najeriya masu yawa. Arewa arewa nan wuri ne na noma da kiwo da tattalin arziki tun tarihin Najeriya yau shekara na 65. A shekaru nan ɗan kaɗan na san abubuwa da yawa ina raye yayin da muke ake maganar noma da auduga nan ba abin da ake da shaku ko da gidan nan ana tura ta daga nan a kai ta Ingila a je a sayar a kawo kudi kamar kudin man nan a kawo ta Arewa zuwa kasafta a bawa Inyamurai a bawa Yarbawa a bawa Arewa ta Tsakiya a bawa Arewa ta Arewa. Audugan nan shi kamar man fetur a je a sayar da audugan nan a sayar a zuwa kasafta kudin nan kowace shiya su ɗauki nasu jesi. Bebe ko Inyamuri bai da komi Arewa ke komi amma a yau manyan mu sun bar wannan abin ba ma noman auduga ba mu noman gyada noman masara da aka fara zamanin shagari zuwa yanzu da ba a san masara ba cinta kawai ake na marmari amma yanzu ta zama tuwo saboda yunwa da talauci da yan Arewa suka shiga. To duk wannan noma da ake yanzu an zo ana shagwabe ba noma ake yi ba har yau wai gwamnati ba ta sa kafanta a cikin harkar noma ba ran da aka je kana gidanka baka ci da iyalan gidanka ai kan ga uku kuma baka da respect baka da mutunci baka yi haƙƙin da ya race a wuyanka ba kana kuma da haƙƙi a kansu kuma suna da abin da za su ja maka har wajen Allah. To ina gwamnatin Najeriya kuma ta yi ta dage ta nuna wa mutane da Yarbawa da Inyamurai da mu kanmu yan Arewan a gwada mana muhimmancin wannan noma har yanzu akwai buƙata ba a kasuwar duniya ana buƙatar gyaɗa da auduga ana buƙatar koko ana buƙatar manja a buɗe harkokin nan na noma. Shi wanda muke gadara da shi wanda ya rage muke ci da dukkan ƙasashen nan na Najeriya kowane yanki akan maganar kiwo an zo haɗa mu faɗa da gangan da kiriya wanda babu dalili an zo ana ta faɗa-faɗi ne ta faɗa Inyamuri na cin naman saniya Berbe na cin naman saniya kowa muna ci abincinmu ne to da haka me na faɗa akan kiwo abin da za ka ci me ya kawo shi shekara 200-300 da ake tare tun kila da tun Bature bai zo ba ake wannan harka ake zaune lafiya me ya kawo wannan masifa. Kaga siyasa ce kawai da wasu abin da wasu suke bukata suke samu a kai kaga ɗaya abin da za a gyara kenan a gyara maganar noma da kiwo a Arewa duk wanda zai yi ta ba za a kai masa kudu ba ya zo Arewa ya yi biya haraji ya sai kayan dabbobi zai tafi har yanzu za ka je kasuwannin ƙauye za ka je ka samu Inyamuri da kuɗinsa da buhu ya zo yana saye mana amfanin gona na kaiwa kudu ana yin giya ko na fi shi ma dabbobin ma a daina wani maganar yaƙi da turawa dole sai a je can. Gunta ta hannu a gyaggyara wajen makiwata a yi lawali na shanu yadda ake a cikin constitution akwai wannan abu tun zamanin Bature aka gyara wannan abu an san da shi an gyara ɗauka a kakkada kura na shi a san bude su yi refilling wannan dokan to gani cewa wanda bai sani ba ya sani ɗaya kenan na biyu kuma arewan da ke gani ana da almajirai suna ta yawo su ne project mu su ne future mu su ne shugabanmu na gaba amma an bar yara marasa galihu kowa ya fi yanzu bar ba alheri ne China sun ninka mu yawa sau nawa India sun ninka mu yawa sau nawa